sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ana kan gwabza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis. Rasha ta kai har-haren jirage marasa matuka a Ukraine inda suka yi barra sosai. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU na birnin Beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinnan Alhamis da shugaban China Xi Jinping da sauran shugabannin China.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan Nijar sun fara mai da martani akan korar karar da shugabannin sojin kasar suka shigar wa kotun ECOWAS akan takunkuman da aka dora wa kasar.
Babu mamaki wannan sakamako da kotun na ECOWAS ta bada tunda siyasa ce ake. Siyasa ta rushe haɗin kan jama'a.
A cikin shirin za a kuma cewa marasa rinjaye a majalisar dokokin Ghana sai kira ga kungiyar kwadago da take abincewa da niyyar gwamnati ta hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci a kasar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a yau shirin zai yi magana ne akan wani ciwo da ke addabar tsoka da kitse da ke jikin kumatu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya. Ga labaran. Ana can ana ta gwabza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis, yayin da Palestinawa farar hula ke ta neman mafaka a ƴan wuraren fakewa kalilan da suka rage. An fafata a sashen arewacin zirin Gaza, inda Isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe Hamas, haka kuma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda nan ne ma aka fi fadada yakin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahya Sinwar yake, sannan a tabakinsa lokaci ne kawai bai yi ba na kama shi. Wannan yakin ya yi tilasta farar hula matsawa zuwa kudu akai-akai, wanda hakan ya kawo tangarda ga ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya, wanda kuma ya sa aka yi maza-maza aka shiga gargadi kan karuwar taɓarɓarewar al'amura. Wani jirgi mara matuki na ƙasar Rasha ya halaka wani mutum, sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa a yankin Odessa na ƙasar Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau dinnan Alhamis. Ole Kifa ya ce Odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu, kuma a yayin da rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo akasarin jiragen Rasha marasa matukan da aka yi amfani da su, wasunsu sun yi nasarar aikata ɓarna. Ya ce mutumin da harin ya rutsa da shi wani direban motar ɗaukar kaya ne. Ya ƙara da cewa harin na jirgi mara matuki ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin ɗaukar kaya. Rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka har 18 wajen aikata wannan ɓarnar. Tana mai auna Odessa da ke kudancin Ukraine da kuma Kiminsk-Linsky da ke yammacin ƙasar. Shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Vietnam mai makwabtaka da China mako mai zuwa don daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen na Communist makwabta. A cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau dinnan Alhamis, shugaba Xi Jinping zai kai wannan ziyarar ce a ranakun Talata da Laraba. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Chung Ying a wani bayani, manyan shugabannin Vietnam Nguyen Phu Tong da Von Tong Dong su ne suka gayyaci shugaban na China. Shugaba Xi zai yi wata ganawa da kololin shugabancin Vietnam, inda za su tattauna kan abin da ma'aikatar harkokin wajen China ɗin ta kira batun daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin Vietnam da China, a cewar Beijing.
To anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A jamhuriyar Niger ɗan ƙasar sun fara mai da martani bayan da kotun ECOWAS a zamanta na wannan Alhamis 7 ga watan Disamba ta kori ƙarar da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka shigar da nufin ƙalubalantar jerin takunkumai da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka suka kakabawa Niger. Sanadin juyin mulki na ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai Salimu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A zaman da ta yi a wannan Alhamis a Abuja, kotun ta sanar cewa masu korafi a wannan shari'a da sunan gwamnatin Nijar game da matakan da ECOWAS ta ɗauka bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba su da hurumin shigar da ƙara a gabanta, kasancewar sun hau karga ne ta hanyar da ta saba wa doka. Saboda haka kotun ta kori wannan ƙara. Jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar Prime Minister Nijar Ibrahim Hamidu ya ce dama sun san za a rina a bisa la'akari da yadda dalilan siyasa suka rinjaye sha'anin doka a lamuran kotun.
Babu mamaki wannan sakamako da kotun na ECOWAS ta bada tunda siyasa ce ake. Siyasa ta rushe haɗin kan jama'a. Ita wannan kotu ba ta da hanya ta ce wanga gungu ko wanga gungu shi ya kamata ya yi jagorancin wagga ƙasa ko wagga ƙasa. Wane ne shugaban ƙasa? Wannan ba aikin ta ne bane ba. Cikin ƙa'idodinta ba ta da ƙa'ida ta ce wanga shi ne ya kamata ya yi shugabancin ƙasa, wannan na yarda da shi shi ne shugaban ƙasa, wannan bai yarda da shi ba shi ne shugaban ƙasa. Ba ta da wannan inci wannan kotu.
Kotun ta kuma kori wata ƙarar ta daban da wasu kamfanoni da masana'antun Nijar suka shigar kan jerin takunkumin ECOWAS. Tana mai cewa ba wani bambanci tsakanin nasu korafin da wanda hukumomin Nijar suka gabatar, saboda haka layin su ɗaya a idanun doka. A ra'ayin wani ɗan fafutuka na ƙungiyar MPCR Ibrahim Namaiwa, ba a yi la'akari da walhalin al'umma ba wajen yanke wannan hukunci.
Ana nuna nan ga cewa kamar kenan dukkanmu al'umman Niger matsalolinmu da muke ga fuskanta dukkanmu ba mu isa ba ma nemu ba mu kai ba inda za mu iya mu kai kukanmu a kotu. Kuma alƙalai na kotun ECOWAS su karɓi ƙaranmu, su kalli abin da idon rahama, kuma su bincika su ɗauki matakai wanda ya kamata su yi. Sun nuna muna al'umman Nijar ba ta isa ba ta kawo kukanta a kotun ECOWAS.
Dama da ya masana sun ayyana cewa hanyar diflomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa, domin idan aka nazarci yarjejeniyoyin da ƙasashen yammacin Afirka suka saka wa hannu, za a iya gane cewa abi ta hanyar shari'a mataki ne mai cike da sarƙaƙiya. Ɗan rajin kare demokuraɗiyya jigo a gamayyar DCTR Lawal Sallau Tsayebu na da irin wannan tunani.
Ita ke hanya wadda ba ta da gargada. Idan saboda aka ce abu hanya ta takardun shari'a, to takardun shari'a kasan ƙasanmu ta sa hannu, ƙasashe sun sa hannu da wuya abu hanya ta shari'a kuma a karanto abin. Wanda muke son shi abin da muke so shi ne abin hanya ta diplomasiya a warware rikicin da ke da kwai ƙasarmu ta Niger ta dawo da martabata ta da cikin ƙawancenta na ƙasashe na ECOWAS.
A ranar 30 ga watan Yulin 2023 ne taron shugabannin kasashen kungiyar Sedeyawo da ya gudana a Abuja yanke shawarar kakaba jerin takunkumi kan Nijar a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum, matakin da ya matukar shafi rayuwar al'umma. Mafari kenan hukumomin mulkin soja suka nufi kotun ECOWAS domin an karar da ita rashin halaccin wannan mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da lagai da Suleiman Muni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, shugaban Azerbaijan Alim Aliyev yau Alhamis ya buƙaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan Fabrairu. A wani mataki da ake ganin yana iya tsawaita shugabancin da 'yan gidansu suka kwashe gomai shekaru suna yi. Farin jinin Aliyev ya daɗa ƙaruwa tun bayan da sojojinsa suka sake kwato yankin Nagorno-Karabakh wanda ya balle daga hannun 'yan tawaye na Armenia a wani zazzafan farmakin da aka kai a watan Satumba. Wani umarnin shugaban ƙasa wanda fadar shugaban ƙasa ta buga ya buƙaci jami'an da abin ya shafa da su gaggauta gudanar da zaɓe na gabanin lokacin a ranar 7 ga watan Fabrairu baɗi. Dama an tsaida cewa za a gudanar da zaben ne a shekara ta 2025. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU da birnin Beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinan Alhamis da shugaban China Xi Jinping da sauran jagororin China. Gabanin taron, shugabar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta ce bangarorin biyu za su tattauna kan abin da ta kira yadda za su sake daidaita hulɗar tattalin arziki. Tana mai jaddada matsayin China na abokiyar kasuwancin EU mafi muhimmanci, sannan ta jaddada buƙatar daidaiton cinikayya tsakaninsu. Wardar Leyen ta ce wannan taron zai kuma daɗa tattaunawa kan buƙatar haɗa kai game da batun sauyin yanayi da kuma tsarin amfani da na'ura mai tunani.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda marasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar suka yi kira ga fararen hula da masu rawa da tsaki da jami'an fararen hula kenan da suke amincewa da ƙudurin doka na hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci zuwa ƙasar. A cewar 'yan majalisar babban jam'iyyar adawa, sun ce wannan ƙuduri zai ba minista cikakken ƙarfi da zai kawo cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Na Umar Faruk, ina ji ba abu ne da yake mai kyau ba, ba abu ne da yake zai taimaka mana kasar Ghana ba, don sabida kafan Ghana yana da tsada.
Ajin da ake kamu na Ghana yana da arha, namu na Ghana yana da tsada, amma wanda yake fitowa kasan waje yake zuwa alhamdulillah, kuma gaskiya talaka alhamdulillah, kajin nan bai kamata a ce ya bar zuwa ba.
Koke-koken da wasu al'umman Ghana ke yi kenan biyo bayan gwamnati ta sanar da yunkurin hana shigar da shinkafa da mai da naman kaza da dai sauransu a kasar, inda suke cewa wannan ba zai taimaka ma marasa karfi a kasar ba. To sai dai bayan da ministan ciniki da masana'antu a kasar Honorable Kitty Amon ya sanar da wannan yunkuri, shin marasa rinjaye sun bayyana cewa ba za su amince a samar da wannan doka ba. Honorable Bawa Muhammad, wakilin jam'iyyar NDC mai adawa a majalisar dokokin kasar, ya bayyana cewa wannan tsarin ba zai taimako ba.
Ganin ga kowa ya san kaman abinci da muke ci sosai ne, yana shinkafa na cikin abinci da ake ci sosai, naman kaza da abinci ke gana cikin abin da ake amfani da shi sosai, mai na cikin abin da ake amfani da shi sosai. To wai ga kayan gado kaka ce zaka hana shigowa da su a kan gwamnatin kasan ga ko bai aje wani shirye-shirye ko ko incentives da zai bari ayi wannan a produce wannan kaya mai yawa ba. To ai ka kare in karanci in kaya kuma yi karanci cikin kasa meke kawo wasada.
Shi kuma Muhammad Awwal jego cikin harkar masu shigo da kayan abinci musamman naman kaza daga Ketare ya ce wannan matakin zai tsanya jama'a cikin kunci.
Ya affect kowa da kowa, ba mun kawai ba, ya affect kowa. Gana mu abinci ne ma za mu ci don kanshi, ba mai mu shuka da kanmu mu yi mu ci. Barantana mu zo mu abin da muke duka mu fama kan masu iri kuma mu zo mu sare shi. Mishin na ba gwamnati hankuri ne.
Alhaji Yusuf Fafana, mai magana da yawun gwamnati ta fannin bunƙasa harkokin zamantakewar jama'a, ya ce Ghana na buƙatar wannan doka domin ta ci gaba da yin dogaro da kai.
Nan abu ya kamata a yi a yi don ƙasa ta ci amfanin arzikinta. Dolar da muke duka mu je mu duko kayan duka ya saura cikin ƙasan ga, don kowane dola guda ka kai Italy za ka duko tomato paste, ko ka kai China za ka duki toothpick, ka ba matasan China da Italy aiki kenan. Sau shi wurin suke da aiki, amma muye mun sa wannan kudi a nan, ana wannan manufacture wannan kayayyaki a nan, wato yaron Ghana, budurwan Ghana ta samu aiki, shi kasa kuma ta samu cin gaba.
Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa Ghana na lakume biliyoyin dalolin Amurka wajen shigo da kaya daga ƙetare, abin da ke ci gaba da sanya faduwar darajar CD na ƙasar Ghana bisa dalan Amurka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren shirye-shiryenmu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gaude kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gaude cuta ce da ke addabar tsoka da kitsen da ke jikin kumatu. Talauci da karanci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar, kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara 2 zuwa shekara 6. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afrika. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gaude a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar Hukumar Wayar da Kai ta Ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, sabanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gaude. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani.
Ciwon noma ko abin da a likitance ake cewa cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsen da ke jikin kumatu. Tana farawa da ɗan ƙaramin ciwo haka, kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan, yadda haƙora za su fito waje, sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuƙa.
Shin me ke kawo cutar?
To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba, sai dai ana ganin ƙwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirochete, irin su physophysiformis, su da kuma wani lokacin idan yara suka yi ƙyanda ko tarin fuka, sai ga cutar nan ta bullo. Kuma aka ɗauki ruwan da ke wajen aka gwada, sai a ga ƙwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physophysiformis a wannan wuri. Cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa, wato tamowa, kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru. An fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5, amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsanancin tamowa, har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
To, likita, cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta?
Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine ya zama dasashi ko daga cikin shi kumatu, sai ya kumbura, ya ja, yana ciwo, sai ya zama ya dan samu kamar rauni, abinda a Turanci za a ce mai ulcer. To, daga wannan dan ulcer kuma sai ya fara girma, kafin sai ruwa ya fara fita ta wurin, kafin cikin dan ƙanƙanin lokaci kuma sai ya girma, ya fara cin nama da kasu, har da kashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin shi kumatun.
Shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta?
To, noma cuta ce da ta shafi, take da matukar alaka da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. Sannan yara ta fi shafa, misali 'yan shekara 2 zuwa 5 wanda suke da cikin tamuwa. Amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli to ana iya samun, har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta noma.
To likita, wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar?
Idan aka gane cutar da wuri, ana iya hana ta'azzararta, sannan a yi maganinta, sannan a gyara ɓannar da ta yi. Wanda ta ci to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi, in ta taɓa ƙashin, sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi, wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuƙa kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take. Amma in an gane ta da wuri to duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauƙi.
A wani ɓangare na duniya aka fi samun cutar noma?
Wannan cuta ana samun ta duk ɓangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin ƙazanta. Amma dai alƙaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi samun ta a sub-Saharan Afirka, kuma ba abin mamaki bane an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan ɓangare na duniya. Alƙaluma daga Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum 140,000 wanda suka kamu da wannan cuta, saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai.
To likita, yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gauɗe, musamman a nan Najeriya?
Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Wannan ne dalilin da yasa har aka bude asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto, kuma yanzu ana kokarin a sake wani bude wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske.
To a matsayinka na likita, wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar?
To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono, sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci, an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa, kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama, to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta. Sannan duk cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su, ya kasance yaran nan sun samu haka, to in aka yi waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta.
Shin menene bambancin noma da kuma cleft?
To akwai bambanci matuƙa tsakanin cleft da kuma noma. Shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi, kenan abin da za a ce mai congenital abnormality. Ba kuma ƙwayoyin cuta ke kawo shi ba, misali a ce mutum ko ya haɗu da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai cleft. Sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa. Amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ya kai watakila shekara 2 abin da ya zuwa 6, ko kuma sai idan akwai wani dalili na ƙwayoyin cuta da yunwa da sauransu, sannan ake samun shi wannan cutar noma. Sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa.
To masha Allahu, likita muna godiya. Jama'a, ko kun san cewa gwamnatin Najeriya na da ƙudurin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a Najeriya nan da zuwa shekarar 2030. Don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne. Duka abinda zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Lawal Musa Tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Toma dalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sakonni da kuma sauraro ka aikuman ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce matakin da gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauka na tilasta wani na ƙasar Faransa da ke gudanar da ayyukansa a cikin Nijar biyan haraji, hakan abu ne mai kyau, domin ta hakan ne ƙasar za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa. Hakika musanta zargin warewa ofishin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa naira biliyan 20 a kasafin kudin bana da shugaban yayi abin dubawa ne. In ba Rami, me ya kawo maganar Rami? Sako daga Sani Muhammad Chundo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa muna mika sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Tadambari da ke jihar Kaduna da suka hallaka sakamakon harin jirgin soja bisa kuskure. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta gudanar da bincike wajen gano masababin faruwar hakan sannan a biya diyya. Sako daga baban Daman Mambande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima da taso unguwar Tudu da Ahmadu Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa Difa. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi Allah Sarki talakawan kasar mu Najeriya a lokacin zabe ku ake nema ido rufe da zarar kuma haƙa ta cimma ruwa sai a yi jifar gafiyar baido da ku. Allah ya kyauta amma kam gaskiya lahira akwai kallo. Fata kawai shine Allah ya sa mu je da kafar dama. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Al'ummomin wasu yankunan jihar Zamfara Allah ya kawo muku mafita sakamakon tsawon shekaru uku kenan da 'yan bindiga ke iko da ku. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fareva Gashuwa.
Kuma da lasa ya ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah za mu rika karanto muku. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 10 ne da minti 26 zaje 27 na safe. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaicen baba, ana can ana ta gwabza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau din nan Alhamis, yayin da Palestina farar hula ke ta neman mafaka a ƴan wuraren fakewa kalilan da suka rage. An fafata a sashen arewacin birnin Gaza, inda Isra'ila ta maida hankali a farkon wannan yunkurin na murkushe Hamas. Haka ma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda nan ne ma aka fi faɗaɗa yaƙin. Wani jirgi mara matuƙi na ƙasar Rasha ya hallaka wani mutum sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa a yankin Odessa na ƙasar Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau ɗinnan Alhamis. Wanda yake fa ya ce Odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu, kuma a yayin da rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo akasarin jiragen Rasha marasa matuƙan da aka yi amfani da su, wasunsu sun yi nasarar aikata ɓarna. Ya ce mutumin da harin ya rutsa da shi wani direba motar ɗaukar kaya ne. Ya ƙara da cewa harin na jirgi mara matuƙi ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin ɗaukar kaya. Shugaban China Xi Jinping zai ziyarci kasar Vietnam mai makwabtaka da China mako mai zuwa don daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen na Communist makwabta, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau ɗinnan Alhamis. Shugaba Xi zai kai wannan ziyarar ce a ranakun Talata da Laraba, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar na harkokin waje Shunying a wani bayani. Manyan shugabannin Vietnam Nguyen Phu Thuong da Won Tongsong su ne suka gayyaci shugaban na China. Shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev yau Alhamis ya buƙaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan Fabrairu.
To masu sauraro, duka kenan abinda za mu iya kawo muku, sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu ta wannan lasariya wato Sa'ida Hamdun, da kuma sabon ma'aikacinmu Victor Matthias wanda yake tare da mu a halin yanzu a ɗakin yaɗa shirye-shirye. Baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. A dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.